إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله من دعو كرتون لتابي مفاهيم تربوية في شرح الأربعين النووية وتولي تابين ديكين بياني جميدا ساقني ولن دفك شافي hadisai guda 40 wanda Imam An-Nawawi ya hada wuri guda wancan zama mun tattauna game da dalilin wannan hadisi na farko innamal a'malu binniyat mun yi bayanin cewa Imam Tabarani ya ruwaito da isnadi lafiyayye daga Abdullahi ibn Mas'ud yana cewa wannan hadisi ya shahara cikin sahabbai da hadisin Muhajir Ummu Qais ana ce mata ana ce ma riwayan kuma riwayan Muhajiru bintu Qaila to bayan mun tattauna akan bangarorin tarjuman asalin wannan hadisi na Umar mun yi bayanin cewa Umar a list na musulunci maza 40 suke gaban shi sai mata 11 saboda haka za ka ce shine na 42 a shiga musulunci kuma shine na farko a cikin kitabu awwalu man wanda aka fara ce ma amirul mu'minin malam ya tattauna mana dai da gabobi masu muhimmanci ya kulle mana da magana Abdullahi ibn Mas'ud ne yabo ga Umar ibn Khattab mun tattauna akan nau'o'in hijira bayan malam ya mana ya dan haskaka mana ga abin da niyya ta kunsa da kuma cewa wannan innamal a'malu binniyat bayana nufin hasarin wato cewa kowane irin aiki ne yake sai da niyya yake tabbata ba a sai dai mafi yawan ayyuka niyoyi suke tabbatar da su waɗannan na ɗan tsuntsunto abubuwan da muka ɗan tattauna ne sai abinda malamai suke faɗa game da niyyan nan cikin sakon da hadisi yake so ya isar cikin abinda malamai suka faɗa wanda ya fi shahara kowa ya sani shine maganan Fudail ibn Iyad Allah ya musu rahama Fudail ibn Iyad ya faɗi wasu kalmomi ya ce malamai rabbaniyun malamai ar-rabbaniyun sun tabbatar da cewa ahsanul amal shine akhlasuhu wa aswabuhu don an tambaye shi a baya ala shi Fudail ibn Iyad sai faɗi wasu kalmomi wanda yake cewa lallai innal amala idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على سنة رسول الله ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا cikin abinda malamai suke cirewa game da niyya, suna cewa dukkan aikin da aka rataya ya sha kan niyya a asali. To wannan aikin sai an kyautata niyyansa na aikin ke karbuwa. Mun yi bayanin ayyukan da ba sa karban niyya, amma dukkan aikin da aka dora shi akan niyya, to lallai sai niyyan nan ta zanna gartata, sannan wannan aiki ke zama karbabbe a wajen Allah subhanahu wata'ala. Sannan malamai rabbaniyun sun ce akwai sirri a niyya. Niyya mahallin ta zuciya ce, qalb, kuma zuciya Allah ya hana mala'ika ya taba ta, ba wai ma bawa ba. Wato ita zuciya Allah subhanahu wa ta'ala nasa ne zuciya, shi ke kallanta, shi ke kuma ba da sakamako a kanta. Hatta mala'ika ba ya iya rubuta abin da ke cikin zuciya, ba ya iya rubutawa. Kuma wannan yana daga cikin gata da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma ɗan adam, domin kada a zalunci ɗan adam ko misƙala zarra, ko misƙala zarra zai yi dun nagartan mala'iku gida su samu matsala. Saboda halitta ce, naƙasa ce. To da yake Allah subhanahu wataala yana son ɗan adam, kuma yana so ya mishi adalci, yana kishinsa, sai ya sa zuciya ya hana kowa sai shi kaɗai. Saboda haka wato duk abin da mutum zai yi, ƙoƙari ya kalli niyyansa, ya kyautata niyyansa domin aikinsa ya zama nagartacce. Malamai sun yi tsokaci a kan niyya da abubuwa masu yawa, amma babu shawarorin za mu sa a gaba ba, za mu tattauna ne a kan matsalolin, don wani shafi goma suka yi bayani a kan bisharori game da niyya. Abin da za mu ba mahimmanci kawai shi ne haɗarori, saƙon haɗarori na wannan hadisi wanda ya shafi niyya. Na farko, abin da ke kishiyanta niyya mai kyau shi ne arriya wa sum'a, duk abin da za ka yi ka nisanci riya da sum'a, kai suna ka nisanci wannan. Manzala sallam ya yi bayanin cewa wuta za ta fara kalaci ne da masu riya. Na farko makaranta Al-Qur'ani, waɗanda Allah subhanahu wataala zai tambaye su sun yi karatu, don shi ne suke haka ya ce ba da ni kuke ba. Kuma ya tattara su ya zuba a wuta, Allah ya kare mu. To alamat ɗin simat wa alamatu sum'a, malamai sun kawo nassoshi wanda idan ka samu irin wannan alaman, to kana da ciwo, zuciyarka ta samu matsala, kenan za ka iya samun matsala da mahaliccinka. Na farko abinda suke kawo, annishabi fil amal wal mudafatu jodi idha kana hunaka sana'a aw madah wal kasl wa taqsir idha kana hunaka aibun aw dhanb. Ciwo ne wannan, ciwo ne na zuciya. Na farko, idan ciwo tana da zuciya, ayin zuciya tana da ciwo na niyya, to ana samun nishadin aiki da nannin kashi idan an samu yabo. Idan an samu yabo ko kwarzantawa, akwai kalmomi guda uku wanda Larabawa suke amfani da shi, suna da alaka da juna. Akwai almadahu, akwai sana'o, duka waɗannan guda biyun da iqra, duka waɗannan suna babi guda ne. Sannan akwai ashukuru, akwai alhamdu. Alhamdu yabo, ashukuru godiya, almadahu kwarzantawa, shi yana da ɓangare guda biyu, akwai sana'a da iqra. Sana'u kwarzantawa wanda shari'a take yabo, take so. Al-iqra kwarzantawa wanda shari'a take kore shi, ba ta so. Shi ya sanya an kana duba Al-Qur'ani za ga Allah baya jingina mu kanshi madahu, saboda madahu yana da sana'u da al-iqra. sai dai ma an tashi jingina madahu ga Allah subhanahu wataala sai a watsar da itra sai a ce asna fa asna alayhi saboda kalmar madahu tana da hadari kamar makami ne makaifi kaifi guda ne madahu amma shukuru kaifi daya ne hamdu kaifi daya ne amma madahu kaifi biyu ne shi sanya mawaka suke amfani da shi to galibi da mutum ya samu kwarzantawa a aiki sai ya rika jin wani karfi to akwai hadari a ciki akwai alamu na ciwo na zuciya in kuwa aka samu alama na ciwo na zuciya to niyya za ta iya samun matsala sai zama su makoriya ta shiga ciki sannan akwai magana sayyidina Ali bin Abi Talib wanda ya kayyada wannan ya karfafa wannan magana yake cewa yukassilu idza kana wahdahu wa yanshidu idza kana fil nas yana daga cikin alaman aibu na zuciya mutum yanzu yana da kasala idan shi kadai ne yana da kasala sayyidina Ali bin Abi Talib ya ce suna gane mahaddata alqurani da safe suna tafiya ba su iya taka kafarsu saboda sun gaji da tsayuwa a sallah wato suna tafiya kan Allah su fadi suna tafiya saboda sun tsayu a sallah tafiya da safe yana musu wahala in sun ga mutum tafiya na mushi wahala to ya nuna ya tsayi da daddare galibi magabata ko hadan qurani suke yin sun ga wani ya zo sai su rufe qurani sai su nuna kawai kamar dan tilawa suke yi ba hadda suke so su yi ba cikin magabata akwai imamu al-mawardi ana kirga shi cikin manyan magabata wanda niyyar su ikhlasin su ya kai matsayi wato mafi girma duk rubuce-rubucen shi babu ko ɗaya wanda aka san ya rubuta yana da rai sai da zai yi muku rasu yi wasiya rubuce-rubucen shi in ya rubuta littafi sai ya aji in zai yi wuya jingina ma wani ya ce ma wani ne ya yi to ya fi so a yi wani imamu al-mawardi za ka yi malaman hadisi musamman ta haƙiƙe da wato da takhriji da malaman jurhu wa ta'dili suna girmama maganar da ya faɗa saboda sai da zai rasu wasiya ya ce in an je wuri kaza akwai rubuce-rubuce Allah ya sa ya dace ai kokari a ɗauka a je a duba wataƙila akwai sauran abubuwan da bai isar ba duk littafin shi ko kuma yana da rubuce-rubuce da yawa fagage da yawa musamman sanin tsotso nasab da ta hakiki da chain na bin hadisi yana da ilimi mai yawan gaske to sai da aka je sana aka samu littafan shi da ya rubuta aka ɗauko aka duba sai aka karantar wanda da yake yi ashe ya riga ya tsara su a rubuce ya aje sannan sai aka fito da su duniya sannan suka shaƙe su duniya sannan kuma sai daga baya aka gane ashe wasu ɗalibai da suke karantar da wasu abubuwa karatun shi ne amma ya fi so a ce su suka yi in an ce ɗalibinka ya ce kaza sai ce ya fi ni ilimi dalibin ka wani ya ce kaza sai ce ai ya fi ni karatu idan kuna tambaya ku je wajen shi an gane wannan ko imamu al-mawardi malam ya kawo bayanai sosai akan shi a cikin wannan littafi da sauran littafai da yawa da ya kawo hotunan yadda magabata suke kokarin kyautata ayyukan da suke bukatar niyya to sai na Ali bin Abi Talib kan ce yana daga cikin alamu masu hadari mutum ya rika samun kasala idan yana shi kadai in mutum yana shi kadai ya kamata ya dage ninninka wai na shi zai zaka na finnas ina samun nishadi idan yana cikin mutane wannan hadari ne ina da cikin darsan da aka samu a cikin wannan hadisi wa yazidu fil amali idza asna alayhi wa yanqutu idza dhumma wani riwaya ce wanda shahararra ga sayyidina Ali bin Abi Talib saboda haka zai kyau musamman ilimi ba abin da ke bukatar niyya nagartacce irin ilimi idan ka tashi yin karatu wallahi ka wanke zuciyarka ka dage in kowa bai je makaranta ba ka je kai daya in kowa bai zo ba don wani kake yi ba kai har ƴaƴan ka ba don su kake ilimi ba san musu za ka yi ilimi ana yi kana yi idan kanka shi ya sanya ma ka mutu ba za su gada ba ba wanda zai mutu ya yi su gaji ilimi shi asalin ilimi ana makai ne sai dai su ne suke da haƙƙi na farko ka nusashe su ga abin da ka samu da su da iyalanka amma ka dage ma karatu ka wanke zuciyarka ba kana bukatan wani abu bane kana bukatan ka gane karatun ne ka bauta ma Allah subhanahu wataala sannan akwai riwaya wanda Sauban radiyallahu anhu yake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa law allimanna aqwaman la'alamanna aqwaman min ummati, zan gane wasu mutane a cikin al'ummata, wallahi manzala ce wallahi zan san su. Ya tuni yawmal qiyama bi hasanat, zan zo ran tashi al-qiyama da ayyuka kyawawa amsali jibali tihama. Wannan tawon ana mishi kisra ana mishi bamma, wato ka ce dutsen tihama ne shi, dama qiyama ba za ta tashi ba sai an kankara duwatsun Makka. La taqumu sa'a hatta tuzala jibali Makka, qiyama ba za ta tsaya ba duwatsun Makka sai an kankare su. An kusa gama kankare su, kila qiyama ta kusa tashi, an kusa gama kankare su, don yanzu kusan inda ya rage da duwatsu wasu da yawa, kuma ana nan an far musu. Kamfani ɗaya sai ga yana da laborori 5,000 ko 7,000 na kankare dutse. To akwai jibali tihama, yana daga cikin manyan duwatsu, yana cewa wasu za su zo da lada a girman shi kamar tihama, kuma biban kuma zai zo fari. Aikin alheri na karanta shi alkiyama fari ne kamar auduga. Amma mai fa ja'alahu Allahu haba'an mansura, sai Allah mai da shi ko audugan na hakika, sai aikin ya lalace. Sauban ya ce yana daga cikin wanda muka miƙe muka ce ya Rasulallah ka siffanta mana masu fan wannan aiki, sai ce amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum, yan uwanku ne fatan kuma guda. Wa ya'kuluna min al-layli kama ta'kulun, kuma suna sallan dare, walakinnahum qaumun idza khalaw bi maharimillahi intahaquha, sai dai ba sa raga maharam in suka same ta a boye, boyayyen haramun ba sa raga ba. Wato idan suka samu haramun a boye ba za ka ce su ne ba, wato a boye ba ma suna yin haram ne suna aikata haram ne suna ɗarɗar ba, a'a za ka ɗauka yadda kasan kuraye ne suna jin yunwa haka suke farma haram a ɓoye, ba a fili ba, a'a ba sa haram a fili, kwata kwata ba sa haram a fili, amma a ɓoye ba sa raga ma haram. To waɗannan ayyukansu gaba ɗaya Allah lalatawa aiki, Allah na ɓata aikinsu. Kaga aikinsu hukuncinsu ya so yi daidai da masu tallan haram ɗin, kuma masu bayyana haram. Wata riwayan yana cewa al'umma ta kowa zai shiga aljanna sai wanda ya ƙi shiga aljanna. Sabai suka ce waye zai ƙi, sai ya ce wanda ke bayyana haram, wanda ke bayyana haram shi ne ake neman ya shiga aljanna. Ya ce Allah bana so, Allah ya kare mu. To shi kuma wanda ke bai bayyana haram, amma kuma in ya same ta boye mai kuwa ne ka aikata ta da ɗarɗar, zuciya shi tana kaɗawa ya san ba daidai zai ba, to bai raga mata. In ya keɓe ya daina ma haram irin wannan mu'amala, to wannan aikin shi na zahiri Allah ba zai bashi ba, Allah ba zai bashi ba. A yanzu irin masu amfani da dujal waya musamman mata, Allah ka shirye mu da su baki ɗaya, abin tausayi ne ƙwarin gaske. Mata suna ɓanna a waya, mata su tuɓe su ta rawa, ba za ka yi musu hukunci da abu guda ba, ka ce tsinanu ne ba su da rabo ba, a haka lallai sun siffanta sun cika sharaɗin hadisi guda na cewa dole ke bayyana haramun Allah ba zai yafe mai ba, sun cika wannan sharaɗin tabbas. Amma ta ɓangare guda kuma abin tausayi ne, ta ɓangare guda abin tausayi ne, za ka ji suna faɗin Allah. Bayan suna faɗin Allah, fitintunu na mata na yanzu na sun kasa auwa, wai suna neman miji ne, ya ja musu bala'i. Ta wani ɓangare abin tausayi ne, ya yi musu addu'a Allah ya shirye su da mu baki ɗaya. Saboda haka irin waɗannan wanda sun keɓe maharam ba sa raga mata, suna da haɗari. To amma su kuma ka ce sun keɓe, ka ce ba su keɓe ba, sun keɓe domin galibi suna yin irin waɗannan abubuwa ne a wurin da ba kowa. Amma kuma ai ba mafi haɗarin inda za a ga inda ka yi ɓanna irin mutum ya sa a social media, sai mutum ɗaruruwa su gani, ɗaruruwa ne ma ko Dubai, Dubai sai su gani, kai ƙila ma ya wuce Dubai, kaga ya cika sufofi masu haɗarin gaske masu irin waɗannan abubuwa. Na farko
sun koma a koye sun ki raga mu haram ba su raga musu na biyu kuma sun yi tallan shi amma duka in ka hada abu ai musu arda ne Allah shirye su da mu waki da irin waɗannan fitintunu karuwa suke yi saboda haka waɗannan riwayoyi suna ba da asar na cewa akwai ciwo ga rashin ga imanin mutum idan mutum ya sufanta da irin waɗannan sufofin guda biyu ɗaya na sayyidina Ali bin Abi Talib na biyu kuma na wannan sahabi Thauban sannan yana daga cikin rusa aiki da rashin kyautata zaniya ke yi ko rusa ɗan adam da ɗan adam yake samu idan bai samu niyya nagartakka ba ko wato yake Allah kan hana shi taufiki dacewa yanzu da muka yi sallah liman yana karatun ihdinas siratal mustaqim hidayat taufiq wal irshad hidayat taufiq wal irshad ana roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan hanya daidaitatta amma wani lokaci in ka fassara shi da hidayat taufiq baka samu matsala ba dan hidayat taufiq shine duk yanda za a kai a kuma ka shiga aljanna duk yanda za a yi karkarka ta zama aljanna to ka samu hidayat taufiqin ai ko wani bai taba sallah ba ko a cikin sahabbai a jikin dutsen Uhud ya musulunta bai taba yin sallah ko guda ba kuma anan yin shahada ko manzo Allah ya ce ya tabbatar da shahadarsa kaga yana tare da hidayat taufiq hidayat taufiq wato hidayan dacewa to ita wannan dacewan in mutum ya rasa niyya cikin ciwo ko illan rashin kyautata niyya Allah na rashin datar da shi sai dai ya samu hidayat irshadi duk karatun da za a zama yana kan hanya amma ko ya bi hanya a ƙarshe ba zai dace ba wannan riwaya sahabi da ya kawo shi sai kawo ayoyi guda biyu duk fassararsu ɗaya inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin suratul Ra'd wa yahdi ilayhi man anab akwai wa yahdi ilayhi man yunib dudde ne wanda ke samun hidayat taufiq shine wanda yake fita niyya man anab niyyar shi nagartacciya ce to shi zai samu hidayat taufiqin babu kokonto akan cewa wasu malamai suna cewa ihdinas siratal mustaqim ihdin kalmar hidaya an ce ta'addi da ila ko ta ta'addi da kanta suna da bambanci to amma babu kuma kokonto akan cewa wanda ya samu ciwo na niyya wannan aya ta kan fada mai Allah na sa mutum ne hidaya ta taufiki idan kana yunibu ko idan anaba dudde ne idan ya zama niyyar shi nagartacciya ce to duk yadda za a yi karkar rayuwar shi da aljanna ne sai an zo gab sai littafin shi riga shi sai shiga aljanna in kuma bai samu wato kyakkyawan niyya ba to sai da samu hidayat irshadi a yi ta labarin cewa babban mutum ne shi a yi ta labarin cewa shi mutumin kirki ne amma yanda ake labarin nan sunan shi labari ta gaban Allah ma sunan shi labari Allah ba zai tabbatar da wannan ba kaga wannan ciwo ne sannan ciwon da kyautata rashin kyautata niyya ke kawowa a dhiq wal idrab na nafsi ana samun dhiq kunci ka ta jan haushi ko lokaci ka ta jan haushi ana so ka zama mai sakin fuska mai raha mai sakin furka mai lata hazan kai kokari ka rinka yakin kuncin zuciya idan kana yawan zuciya kana yawan tashi kana yawan fushi hankalin kana yawan tashi to kana da matsalar niyya in ba sa'a ba kana da matsalar niyya malamai suna kawo ayoyi da dama suna cewa rashin kyakkyawan niyya shike kawo kuncin rayuwa sukace yana ɗaya ma daga cikin ma'anan ayoyin wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'isatan dankan suna cewa zikiri a wannan ayan niyya ce duk wanda ya samu matsalar niyya to zai rika samun matsaloli a rayuwar shi abinda bai kamata ya mushi ba sai rigani na mushi abinda bai kamata ya mushi ba sai rigani na mushi kuma da zai kyautata da zai auna yawan fushin shi da yawan rahan shi sai ga suna neman sai kankankan wanda ko fushi jefi jefi ake neman shi an taba Allah jefi jefi ake neman shi ba san mutum zo bai da fushi in yi zo bai da fushi ya samu matsala manzo sallallahu alaihi wasallam yana fushi shi kanshi Allah na fushi falan ma asafuna taqamna minkum Allah da kansa na fushi manzo Allah na fushi amma fushin jefi jefi yake san shi kuma da lokacin da dalilin da yasa ake bukatar shi amma idan ya zama fushi na yawa to yana nuna ciwo a ninya wato ga wannan aikin ko wani irin aiki in rayuwar gida ne in rayuwar wajen sana'a ne in rayuwar kowace irin rayuwa ce kaga a wannan layin fushinka na yawa to a wannan layin ninyanka tana da matsala saboda haka yana da tasiri fil amali ta tasiruha fil amali sannan yana daga cikin ciwo da malamai suka cire na rashin nagartan ninya na za'ul haibati min qulubin nas sai ka ganin kai babba ne amma mutane ba sa ganin kai babba ne kai ne kai yadda kai babba ne kuma zai yi wa mutane zo su maka ranka yadda kai babba ne amma har ga Allah zuciyarsu ba su yadda kai babba ne a zuciyar mutane Allah ya cire maka kai babba ne ko da kuwa an ce kai babba ne ko da kuwa sun zo sun ce maka kai babba ne ba su yadda kai babba ne ba su yadda ba yadda zuciyarka take da ciwo sai Allah ya cire haibanka darajanka a cikin zuciyarsu sai da su ce maka babba kawai za su ce maka babba ba ma sai ya baka kujeran babba ɗin in ka zo wuri za a girmama ka a tashi a baka wuri a yi komi amma wallahi ba su yadda da kai ba ana ba su yadda da zuciyarsu ba ta yadda da kai ba amma in kana da sauƙin ninya ninyanka tana da sauƙin nagarta tana da kyawun nagarta to za su girmama ka duk yadda kake shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa so da yawa sai ka samu wanda yake in ya zo kofar gida ana ture shi amma wajen Allah babba ne so da yawa sai wani ya aiki dan kadan a wajen Allah sai yake zama babba saboda nagartan ninya nagartan ninya ku kalli yakin Tabuka da wannan manzo Allah yake suna da ladan wanda suka je yakin Tabuka bayan suna gida suna kwanta a Madina suna shan ruwan sanyi suna cin dabino yakin Tabuka da ake sa hannu ake shan fitsarin dabba ana neman ruwan da za a sha ga talauci shekaran saboda yakin ya zo karshen shekarun fari guda uku a jere fari musiba ne ya Allah ka kare mu daga ishi da fari ga fari an samu ga karancin abinci ga yaki ya taso ga shi lokacin garjin zafi ana cikin talauci saboda haka da aka yi tafiyan an sha azaba galibi sabai suna cewa ɗalibanmu suna kwarzanta Badar mu ko muna kwarzanta Tabuka duk wani sahabi Tabuka yake girmamawa ba Badar ba yace amma ɗalibanmu tabi'ai muna karantar da su muka gaya musu Badar sai su girmama Badar mu kuma Tabuka ta fi girgiza mu in dai muka haɗe mu ya Musa sahabai Tabuka muke magana yace amma ɗalibai in sun haɗu su kuma Badar suke magana an gane wannan ko amma manzo sallam an dawo cikin garin Madina an hango bishiyoyin garin Madina yace wasu na nan ba su je ba suna cin dabino suna shan ruwan sanyi ladan mu daya magabata suna cewa hatta sallah sai wani ya zo masallaci an idar da sallah ya koma gefe can ya sallanci shi kadai Allah ya bashi ladan jami'i ya ma bashi ladan da limamin bai samu ladan ba saboda nagartan niyyar shi da dalilin da yasa bai samu jami'in ba da gaskiya ya kirtsa masallar da gaske mu dauki shi bayani tana da wuya tun kafin ya zo masallacin tun bayan isha'i ya ware sal kayan da za shi su bashi da su turaren da za shi da masallacin su bashi da shi ila ya aje ma jikin riga ila ma ya fara sa ma rigan saboda yanda ya kintsa ma sallan su bashi sallan su bashi ba a zuwa da babban sallah ce kamar iji take ji kwalliya ake mata saboda girmanta da darajarta duk ya kintsa wannan amma bacci ne irin da ya shi ko ya tashi da lalura ya je bayi kafin ya gama biyan bukatar shi ha a idan da sallah amma ya kintsa musallan sai wani ya zo masallacin da gudu dama a ya matsayi zo a rikice ki ya zo daga bayan yi da sallan ya sallan shi shi kadai Allah ya bashi ladan jini me ya taimake shi niyya saboda haka wato niyya ɗan uwa mafita ne ga komai niyya mafita ne ga komai kuma nasara ce ga komai saboda haka abinda malamai suke cewa nazaul haibatu min qulubin nas rashin tausayin niyya yana sa matsala idan gidanka kana da matsala gidanka ko da gidanka ne na bada misalin gida ne wanda kana jin naka ne in ka samu saukin niyya ka samu matsalar niyya sai ka ji gidan gaba ɗaya komai na gidan na baka wuce sai ko zuci sai in kana auna yawan rahanka da murnanka da farin cikin ka gidan sai ka fushinka yana neman yaninka to kana da matsala da niyya a gidan kana da matsala da niyya a gidan kuma sau da yawa akan samu irin wannan a rayuwa jiya-jiya nan ko shekarun jiya wani abu ya faru abin ban tausayi da ban mamaki wani bawan Allah ana mishi nasiha akan ƴaƴan shi ya rika kulawa da su ya rika taimakon su sai ya rinka bambanta ƴaƴan amma shi abin da ya rude shi kaifin basira sai Allah ya kaddara cikin ƴaƴan shi akwai wanda kai jarabawa ma da suka zo makaranta yake bai musu kudin jarabawa ya ce ko sun yi tsiririn da ya ce sai fin faji saboda yaro ya kai SSRI wasiƙa da Hausa ba zai iya rubutawa ya ce ba abin da zai sa ya biya mai aka ce to shikenan to za mu yi sana'a ya ce kawai shi ya ƙyale shi tunda Allah ya sa suna da yawa ga wasu sai Allah ya jarabce shi da rashin lafiya waɗannan masu ƙoƙarin wanda yake hidima yake musu hidima kowannen sai je sana'a a can inda ya sana'a sai ce shayi koshi shi ko wannan duk inda ya sana'a ko 200 ya samu wallahi gida sai ga shi shi kai da mahaifin ya kai ƙasa bai iya tashi sauran sai suka kaba takardun su kawai su tafi sun tafi wai wurin sana'a ko sun tafi lafi wannan kada ku dauka ya wuce ne yana faruwa ne yanzu abun currently aikin na faruwa ne yanzu sai shi wannan din dai da yake ganin bai da amfani a gidan shi yana tunanin wannan ma ai rayuwar shi ba za ta yi amfani ba ko nan gaba shine ko 200 ya samu sai so ko war ko soyayyen dankali ya kama ma yake shi sai da Allah ki danci in ya ga ta danci sai samu yanka dai ya ci amma sauran sai su wanka su sa kaya su tafi amin da aka ce su tafi suna yake zan ana da confidence akan su kaga ya samu ciwon niyya ƴaƴan nan ba kai kai su ba kwakwal wannan karatu na ba dole ba sai kowa yake ba duka mu nan mukan yarda da wannan ko ba kowa sai ya gane ba kai karin kanka ka san kun yi karatu da wasu wallahi ka fi su ba kai ba ma tsarin su bane ka san wannan to Allah yana iya jarabtan ka ƴaƴan ka wani ka gan shi haka to yadda yake a hakan to kai tunanin yaya zaka taimake shi a haka kana tauye niyya kana ganin shi ba komai bane ka samu matsalar niyya ka samu matsalar zalunci tsakanin ƴaƴa sai ka samu ciwo sai ka rika samun tashin hankali a zuciyarka kuma haibarka wallahi za ta ragu a cikin gidan za ka rika ganin girmanka kai mai gida ne suna faɗan kai mai gida ne amma ba su son ka sai ga shi waɗannan yaran da ya jawo su su ne ba su san shi fes da azumin nan na bana dukkansu sai da kowa ya sana'an da ya samu kuɗin da daga baya ake gane ya samu kuɗin da ya kai bai kasa da 50,000 ba wanda ya bashi naira 10 amma wancan idan ya samu 200 in ko ya samu 1,000 ko 2,000 yana tashi daga wurin kwadagon nema lokacin tashi bai yi ba gida yake tunani saboda baban ba zai iya nemo abincin da za a ci ba an gane wannan ko wato a rayuwa ka yi kokari ka zan niyyan ka a buɗe zuciyarka a buɗe tsakaninka da duk matakin da kike kai kake kai sana'a ne gida ne mu'amala wata rayuwa ce zuciyarka kai a buɗe shi yasa manzo sallallahu alaihi yake cewa mu'mini ghirrun al-mu'minu ghirrun karimun mu'mini na da yaudaruwa yana da yaudaruwa yanzu na sai ka kwari saboda sauki saboda nagartan niyyar shi yanzu na sai ka cuce shi amma kuma ba sakare bane in ka cuce shi a wannan layin ya gane wannan layin ba zai da ƙara cikin shi amma har yanzu cuce shi kuma tana na bude da kanin shi da kai a wani abin da ba wannan ba saboda haka in wa mutum ya kokari ya zama in shugaba ne shi sarki ne shi jagoranci ne yake yi ya zama kada ya fara cikin wa man yuhinillahu kuma lahu min mukrim malamai suna kawo wannan aya ɗaya daga cikin fasarorinta duk wanda Allah ya wulakanta shi ai matsalan kenan in Allah ya wulakanta mutum to ba wanda zai girmama shi ba wanda zai girmama shi duk wanda ya ce kai babba ne ƙarya yake yi kuma shi ma ya san ƙarya yake yi ya san ƙarya yake saboda Allah ya riga ya wulakanta mutum sun ce ɗaya daga cikin fasarorin wa man yuhinillahu kuma lahu min mukrim shine ya samu matsala a niyya ciwo illa na niyya a aiki sannan sai abin da ya kama da na baya adamu itqanul amal suna fassara wa idza qamu ila salati qamu qusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna allaha illa qalila ɗaya daga cikin ciwo ne na niyya ɗaya daga cikin ciwo ne na niyya ciwo ne na zuciya zuciya ta samu matsala sai niyya ya samu sauki sai kasala na samu mutum to sai abinda suke shelan shi a tasirin mutum ya samu ciwo na niyya a aiki rusa aikin gaba ke daya waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura suna cewa ɗaya daga cikin fassaranta ɗaya daga cikin ma'anoninta illoli ne na niyya niyya ce ta samu matsala saboda haka sai ya zama idan an jira ta alkiyama sai a watsar da aiki wato shi hadarin a watsar da aiki ran tashin alkiyama fallaka wato ba abun kunyan da ya fi shi saboda mutum zai rinka yana da confidence aljanna zai shiga kun san aikin lada fari ake mai da shi fari ake mai da shi shi yasa zaka yana cewa bi aikin lada fari ake mai da shi kuma sakamakon da ake badawa ran tashin alkiyama a filin hisabi ko kaya ne zaka ji an ce suwan Allah zai ba su kaya sai Allah ya ce kayan fari in kujera ce za a ba su zauna sai Allah ya ce kujeran fara saboda manzo sallam a wannan rayuwar shi sai ya mana bayani ya ce khairu thiyab khairu thiyab in zai yi kayan ka zan fara yi duka in za ka yi in za ka yi ya kayan ka zan fara yi duka khairu thiyab ne amma ba tsoron laifi ba ne manzo Allah in ban da rawani rawani ne kawai ya zama tsakanin fari da baki-baki ya fi shahara a wurin shi a cikin garin Madina ma baya sa fari kwata-kwata sai in zai fita amma in man da rawani to farin kaya shi ne ke gaba a sutura manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka ka kyautata niyya kare ya zama ran tashin alkiyama ka je gaban Allah subhanahu wa ta'ala da farin aiki ga shi nan ya taru kana tunanin kawai a zo a kammala ne sannan sai a rusa aiki kuma duk aikin da ka jance ya kai lahira fa sai aikin da ka yi shi kamar irin na manzo Allah fa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kamata mu rinka lura da wannan aiki idan ba kai shirin na manzo Allah bane ba ma za a bada ladan ba aiki ne irin na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam aka samu to tun irin na manzo Allah ne Allah zai bada ladan to amma matsalan niyyan kuma sai an je kanke kuma sai Allah ya rusa shi saboda haka mutum yayi kokari kada ya samu irin waɗannan cututtuka sai mushi da'ira sannan malamai suna ba da shawara yadda mutum zai kubutar da kanshi daga irin wannan ciwo wannan cututtuka saboda suna ɓarne sankara ne sankara ne ka san shi sankara illan shi nagartaccen abu yake sa shi ya huka ci a tsakiya nagartaccen abu kamar goro ne kaga goro ƙato to sai ka bu sai an buɗe shi sai ga cikin shi ya lalace ce sankara a ce goro har goro amma sankara ta lalata shi to ciwon sankaran zuciya malamai suna ba da shawarwari da yawa ga matasa amma kadan daga ciki suna cewa al-insila min suhbatil ma'rufi bir ya'i aw sum'a idan ka ji mutum kullun yana magana yana kokarin yana so a gani ko a ji to irin waɗannan ya zama abokantakanka da su sama sama a samu insila domin ba a janye ma ɗan adam ko kafiri ba ana so a janye mai bane gaba daya a ana so a janye ne ja na da'awa an janye mashi amma kuma ana kusa da shi ana kusa da shi nesa ake da shi nesa ake da shi amma kusa ake da shi ba janyewa ne na ba ruwan mu da shi tsakanin mu da shi yaki ba tsakanin mu da shi ya za a yi gyaru to duk wanda kaga yana sha'awan kallon ilimin shi, yana sha'awan kallon aikin shi, to irin wannan ka rinka takatsantsan da shi, yana daga cikin abin da zai taimake ka zuciyarka da zama nagartacciya. Shi ya sanya muke yawan nasiha ga dalibai masu neman karatu. Na sallama yana cewa wanda ya nemi ilimi ba don Allah ba, ko kanshin gina aljanna ba zai ji ba, kanshinta, kanshi ga ilimi da bala'in wuya, wallahi ilimi wahala, ilimi tonene, ilimi ne wanda yake da sauki, ba wani ilimi da yake da sauki, ilimi wahala. Amma mutum ya ci ya sha wahala ya samu karatu, amma ba da Allah yake yi ba. Ya kosa kila a kori limamin masallacinsu ne ya bashi limanci gida, ko mai karatu irin wannan karatun da yake karatun ba wani karatu ba ne, ya kosa shi ya fara yin karatu, wani ya kashe kanshi, ya kwari kanshi. Magabata suna kawo cewa ko tambaya aka bayi sun fi so a tambayi wani. Ɗaya daga cikin tabi'a yake cewa na taɓa halartar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Basra su uku, don nan tambaya sai ce ka je wurin wani shi ke gaba da ni, ki sai da na dawo wurin na farko. Ya ce amma na je Kufa, na ce na da tambaya kafin malam ya zo, ɗaliban suka ce yi tambaya mu baka hansa ba zai mu gama da ɓangaren ka kawai. Kaga tun ma na kurkusa da sahabbai aka fara samun matsala, balantana mu yanzu shekara 1000 da wani abu. Idan ma mai tambaya ya zo har ɗalibai sukan ce sal ma shi'ita, tambaya abin da kaga dama ne. A kowane fage na ilimi ka zo Kufa, wato kowace da matsala za su kife ta kenan, za su yi maganin ta. Ya ci to sai na gane akwai illa tsakanin waɗannan da waɗannan. Saboda haka al-insilah min suhbatil ma'rufin bi riya'i wa sum'a aw bi sum'a, yana daga cikin abin da zai taimake ka. Saboda dama ajwa'ul imaniya, abokantaka na da muhimmanci, amma abokin da zai taimake ka akan addini, in ya kai rauni cewa na kai rauni kai kuma da muka san ka da kaza. Sai na biyu wanda shi mutum canta ya zama na farko, sanin Allah, ma'rifatullahi azza wa jalla. Allah da kanshi ya ce ma qadarullahi haqqa qadari, sun kasa da kaddara Allah ne, sun kasa gane Allah ne. Da sun gane Allah, da Allah za su kalla. Shi sa sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yake sun san Allah, sun samu karatu ne daga babban malami manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, shi ya karantar da su Allah. To duniya wa ya kai manzo Allah ya karantarwa? Saboda haka sun gane shi karatun da aka yi musu, da aka tashi musu bayanin Allah sun gane shi, to sai suna komi ba su ji tsoron kowa sai Allah subhanahu wataala, ba su ji tsoron kowa sai Allah subhanahu wataala. Za su je wuri, su shiga wuri, wurin da yake wannan wuri yanayin shi hadarin ba na wasa bane, ana ganin ma dole shiga ba zai fita ba, za su shiga. Yanzu kai ko aikawa da wasiƙu zuwa ga manya-manyan sarakuna a ce su bar abin da suke su shiga cikin musulunci, a baka wasiƙa ce ka tafi illilin wasiƙa, mutum ya tafi irin wannan wurin sai da juriya, sai da ƙarfin hali, kuma su tafi wajen sarki su gaya mai gaskiya, sai mu shiga saƙo ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. In an ce su karanta su bayani, su karanta kuma su bayani abin da manzon Allah yake ne, su ce ana kiran ka ne zuwa ga musulunci, waɗannan abubuwan da ake so don a bari. Sun san irin wannan kalman yakan fusata irin waɗannan mutanen, kamar ja da mulkinsu ne. Sun san irin wannan maganan in an faɗa a bakin rai ne, amma a bakin ran za su, a bakin ran za su. Sun shiga yaƙoƙa, sun shiga abubuwa da yawa saboda sun gane Allah. To amma rashin sanin Allah ba ƙaramin hadari ba ne. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya tsara yadda za a san shi wajibi, sai dai ta sanin abubuwan da ya halitta. In banda wannan hanyar babu wata hanyar da za a san Allah, ba yadda za ka yi ka san Allah subhanahu wa ta'ala sai ta sanin abubuwan da ya halitta. In ka san abubuwan da ya halitta, wani abu ake so ka fara sani? Kanka. In ka san kanka, to ana ganin ka kama hanyar sanin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan bayan janyewa daga mutanen da suke tallan kansu ko suke sha'awan tallan kansu, bayan sanin Allah subhanahu wataala hakikanin sanin sa, sai mujahadatin nafs. Ita rai matsala ce, rai ba wani manzo sai face shi karan kanshi yana yaki da zuciyarsa. Inda manzo sallallahu alaihi wasallam zai ce ya muqallibul qulub, inda manzo Allah zai rika addu'a yana yaki da zuciyarsa. To min babu aulani ila goma kai kana da nagartaccen imani, min babu aulani in manzo Allah zai rika addu'a Allah ka taimake ni akan zuciyarta. To kai fa in manzo Allah zai wannan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam gidajen su gidaje ne na kara galiban, kamar ne gidajen filayen suke yanzu gidaje ne an karkafa abubuwa ko an sa yayi. Idan mutum na magana da daddare ana ji a waje, ana ji a waje, za ka iske riwayoyi suna nuna kowannen su yana da wurin shi na dare wanda yake makan shi fada, zuciyar kuma yake mata fada. Duk wanda baya mu zuciyar shi fara to yana da matsala. Wato in ma kaga ba ka da lokacin da kake mu zuciyar ka fada, to kawai ka sa kanka a ma'aunin kana da matsala ta ko ina. Ai duk abubuwan da muke fada a baya kai da ma kana cikin su, kai da ma kawai kana cikin su. Domin muhasabatun nafs da mujahadatun nafs a cikin ka'idan tarbiyya ba ai kaman shi ba, shi yasa ake cewa ƴaƴa tun suna ƙanana a shigar da alheri a cikin zukatansu. Kuma shi yasa manzo Allah yace tsoka ce wanda in ta gyaru jiki ya gyaru. In ka samu matsalan mujahadatin nafs da muhasabatin nafs, to duk wata matsala dama kana ciki, kada ba ka ce ba ka cikin matsala, a ba ma ba ka cikin matsala bane, duk wata matsala ma kana ciki kawai shikenan. Malamai suna kawo mujahadatin nafs din nan ya zama fi sadara, shine gaban komai, shi zai taimake ka ma ka san Allah, shi zai taimake ka ya zama karin ka abokantaka sama sama, ba abokantaka ta sallamawa ba ga masu tallan kai. Bayan wannan cikin abin da ke taimakawa shine aljuu tam ma addu'a, duk wannan ke yake yawan wallahi ta yi addu'a. In ba da addu'a ba wallahi zuciya ta fi karfin mutum, kai ka san zuciya ta fi karfin ka, wallahi ka san ta fi karfin ka, kullun cikin tashin hankali kake da ita, zane ne kullun kake ciki a rana, zane wato abinda ya sa ka ka aikata na laifi, in kai wasa wallahi sai ka san girgawa. Yanzu ai sallar ishayi, Allah ya taimake ka kashe wani ka aje gefe guda ka tsaya kawai kai shuru ka rika kallon zane na gabbai, ka rika ka fara daga kowane gaba ido, zane nawa yayi kunne, zane nawa yayi ji, tunani zane nawa yayi baki, zane nawa sai ka ga zame zame sun yi yawa saboda zuciya musiba ce. Kuma gashi Allah subhanahu wataala ya riga ya yi shela Qur'ani, kowa an sa mai dafi a cikin zuciyarsa, kowa akwai wani dafi a cikin zuciyarsa, wannan dafin yana harbi, yana harbi, kuma harbin da yake yi baya ƙaƙƙautawa, harbi yake ta ko'ina. Shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake juyawa yake, ya Allah ka taimake ni, manzo Allah yake ya Allah ka taimake ni, saboda zubban da yake yi kamar bindiga ce yadda take zubban harsashi. Kowace zuciya an ba ta wani kaso na wannan harbin, na wannan juyawan, na wannan hadari. To malamai suna cewa in ba da lujuu tam ba, in ya zama ba ka da wani lokaci da ka ware ma Allah subhanahu wataala a rayuwanka kaf, to gaskiya da matsala, dole ya zama wata rana ba ka san garin kowa, mata nan da ɗanka wanda ka yi ba ka san garin shi, dole ya zama akwai wannan minti biyar ne, minti goma ne, minti sha biyar ne, a yini ne, a sati ne, a wata ne, wajibi a samu wannan, amma in dai magabata ne a su kowace rana ce, kowace rana akwai lokacin da ba su bukatun ganin kowa, ba su son ganin kowa, kamar mawadata ne a ce wani yana wani lungu ko bai bude kofa ba, sai ya bude kofa saboda kofan shi iyalan shi ba sa taba ko yana sama bai sako ba, ya ware kanshi me yake yi abin duniyan shi yake lissafi. To kai ma irin wannan lokacin sai ka samu makanka, sai na limin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cewa in kana karatun babin tarbiya na zuciya da babin tarbiya na dabi'a za ka ga kalmomin sai na limin sun fi tsada, yana cewa wajibi ne fa ka ware lokacin da baka da bukatan kowa saboda harbin da zuciya take yi, innan nafsa la amaratun bisu'i, harbin da zuciya take yi ya kaman harbin adadin numfashin da kake yi, haka harbin da take yi, duk wani numfashin da zaka fitar haɗa da harbi ne na zuciya, ni tana so sai ka samu matsala a rayuwa, sai ka samu matsala a niyya, kuma gashi wannan wurin ba mai shiga sai Allah subhanahu wataala, shine kai ke shiga wannan wurin, kuma zai hisabi da wannan ne aikinka da jikinka da shelan da mutane suka yi maka yana da nashi amfanin, amma hakika ita ce wannan, hakika ita ce wannan, kuma ita ce za mai da littafin da mutum zai karanta, ita wannan abin da ke cikin zuciya ita ce za mai da littafin da mutum zai karanta, don ba ta rage komi ba, har abin da mala'iku ba su gani ba ta gani, don yana cikinta ne, saboda haka shi ya sanya aka ce littafin la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, saboda daga zuciyarki abinda ya faɗa mala'iku ba ma dan adam ba bai faɗa masa ba, to in haka ne kuma harbunta da take adadin numfashi ne, to ta yaya zai yi ku baka da lujuu tam baka da addu'a, in kuma za ka ga hoton manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da lujuu tam yana da addu'a, in za ka kalli sahabbai suna da lujuu tam suna da addu'a, to yaya za a yi, yaya za a yi, misali ni da nike da rauni irin wannan, nike da rauni kai ma kake da rauni ba za ka yaka ba, shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da malamai suke kawowa wato sujada a cikin dare, sujada a cikin dare, lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam wani bawan Allah ya tambaye shi, manzo Allah ya tambaye wani bawan Allah me kake so ka yi min hidima ba ka taɓa roƙona komi ba, me kake so, ya ce ina son kusa da kai ne a gidan aljanna, sai ce to ka taimake ni da kasaratu sujud, kasaratu as-sujud, wato ko da kalmomin subuhun quddusun rabbul mala'ikatu war ruh, subuhun quddus rabbul mala'ikatu war ruh, kalmomin kammamawa ce na sujada, ko da su ne mutum yake ta maimaitawa cikin sujada na mintoci minti goma ko minti ashirin ko minti talatin a raka'a guda ɗaya da zai ko guda biyu da daddare, saboda ya samu lujuu tam, ya samu lujuu tam wato lokaci wato mannewa cikakke da shi da Allah subhanahu wataala, ya kamata mutum ya same shi, subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh, nukan yi mana yawan da siha game da waya ne, saboda wallahi waya ke gaji da mu, take samu tana daga cikin mana, ke samu cututtuka, ba ta baka kai bacci ba mallam, yanzu duka matsayi muke, yanzu na fito da mutane mana ta turi ta ki sowa, da ba zan tawo mallam Allah ya taimake ni na ganci, shi ma makar ya fi gode gudu, ka zo ka gaji kuma da ka dan kunna waya sai ga dan wani abu, wannan abun sai jawo wani abu, wannan abun sai jawo wani abu, in kai wasa sai ka karbe da ni dare, baka huta ba, jijiyoyin jikinka ba su huta ba, ƙwaƙwalwarka ba su huta ba, hanyoyin jininka bai huta ba, ba abin ka da ya huta, kana kwanciya a kira sallah, kuma ƙarkenka fitanka na lazim ne, alal aƙalla abincin da za ka ci za ka je nema, yaya za a yi mutum ba zai faɗi ba, ya za a yi ba za a yi hawan jini ba, yanzu ba yanzu ɗan yaro ƙarami zai ganin shi ba hawan jini ba, hawan ruwa ana yi yanzu, hawan komi ma akwai shi, wace a cewa za a gwada ka lubara baka magani baka da hawan jini, ai baka lokaci ne ma gwada, in dai za baka magani kawai baka magani, hawan jini kam ai an riga an gama samu, a yanzu a samu injinan hawan jini da hawan ruwa da hawan jijiya da hawan komi za a gwada shi saboda hutu ya gagara mai yadda ya kamata kwakwalwar ka ta huta gabobin jikinka ya huta ka iya samu kai koda na fila raka daya babu lokaci yanzu masu yin shafayi da wuturi da an fi sanin dawa ko kalmar wuturi tunda ita ne kalmar sallah mai tsada ta fi duniya ba da abin da ke cikin duniya duk abin da ka mallaka a duniya wuturi na gaba da shi sai mutum dare ya wuce bai wuturi ba bayan gama asara saboda waya kuma ga wayan kullun ƙara wasu abubuwa ake sababbi goma da mu da mu bai iya ba dama in an baka wayan maka ta rororore ka rasa inda zaka buɗe kuma shi mu muka fi kowa shan wuya domin can sai ka je ka danna wani abu sai ka ga bala'o'i a ce abin da ka danna ka shiga wani wuri ne wannan wurin kila bangaren yan alfasha ne kai baka iya ba kila sai dai wannan yana sanya ya ce malam mun ga ka shiga wani wuri kaza da kaza in yana son ka in bai son ka kuma ya ce a ashe malam malam wannan mana shiga wurin kaza kai baka ma san ka shiga ba ma baka gani ba baka iya ba kuma ga matsalan wayan shafa ake da danna ake kaga sai ka gani sannan ka danna to ba danna ake ba rigan ka ma tana iya shafo karshen ta kila wani abu ka ja maka bala'i ko ka sa mabudi a aljihu ko wani abu ya ja tawa maka wani abu ashe baka rufe da kyau ba ka shiga wani wuri baka san inda ka shiga ba ka dauka kafin ka juya an ka kalli albasha ko ka kalli wata banna to balantana waɗanda Allah ya ba su ilimin da za su rayu a zamanin da ba namu ba yanzu matasan nan za su rayu zamanin da ba ma nan ne Allah kai sa mu za su gani Allah kadai ya san abin da za su gani tunda wayan nan dai har yanzu ba a gama ta ba kai karan kanka wanda ma yake sarrafa da zai ga ce har yanzu bai gama ba har yanzu bai gama ba shi to kaga su waɗannan yanzu nan gaba kaɗan ba su iya kai da za su je ba saboda haka aljo'u tam malamai suna kawo waɗannan usul ɗin suna cewa suna daga cikin abin da ke taimakon mutum ya samu niyya niyyarsa ta zama lafiyayya saboda haka adun sai ma istifad min alhadith akwai arqam guda 13 da to adun kule mana ya dan haskaka mana kadan daga cikin illolin kamar yadda ce ne shaqa din da yake manfa'a din da hotunan magabata ya kawo mana a wannan littafin ya kawo falle biyar ne shafi 10 ba mu bukatun mu ga irin wannan aiboba dai mu samu aiboba mu tsallake wannan gane aiboba mu tsallake sai mai safar kun mun tsare mai safar sai mu ta hada hadisin wuri guda mun samu hadisi ɗaya kenan insha Allah amma kila zamu canza tsari ne yanda za mu tafi in tsarin ya can sai mu shiga hadisi na biyu a cikin wannan hadisai shahararru waɗanda yake galibi duk an haddace su Allah ya taimake mu Allah ya sanya mana albarka baki ɗaya yau takwas ne ko tara yau takwas ne ko an ce gobe alhazai za su fara tashi Allah ya sa su tashi cikin nasara Thank you.